lafiya ginshikin ci gaban al'umma. Masana na ganin cewar hanya daya da kasa ke iya samun ci gaba shine idan akwai fahimtar juna da hakuri da juna, wanda a tarihin Najeriya a baya an yi lokaci irin wannan, amma ɗan shekarun nan ana ta samun rikice-rikice a dalilin rashin hakuri da juna, musamman rikice-rikice na kabilanci da na addini. Shugaban wanzar da zaman lafiya a Najeriya, General Abdulsalami Abubakar, tsohon shugaban kasar na mulkin soja, ya zayyano matsaloli da suka kai kasar matakin da take a yau. A cikin wata tattaunawa ta musamman da na yi da shi a makon da ya gabata, ga kuma abin da yake cewa.
Na farko aka gafarce ni, ɗan jaridu da masu yada surutai-surutai da bai kamata ba su kan kara ma wayannan fitinu-fitinu. In ka duba ni kowane ƙauye ka je a Najeriya za ka ga talakawa a kowane ƙauye, Bahaushe, Bayarabe, Inyamiri suna zaman lafiya. Ba wanda ya damu da me ya addinin ka kai wani iri ne. To amma irin labarurruka da ake bayarwa, ba za ka taɓa ganin wani labarin kirki a ce yau wannan Bayarabe ya ji ya ziyarci wannan Bagware ba sun yi biki sun zauna lafiya. Sai dai a sun gaba da labarin a ce Bahaushe ya mari Bayarabe ya tunzare Inyamiri. Wa'innan abubuwa duk sun suke kawo wa'innan tasussukan haka. Labari da ake bazawa yana ƙara tunzura fitinu-fitinu. Kusan kowane ƙauye ka tafi a da an ganka bako mutanen ƙauyen nan za su taru su maka marhaba da zuwa su kula da kai kwana huɗu ma. Su ba ka abinci su tabbata ka samu masauki mai kyau. To amma a halin yanzu da muke ciki yanzu nan da an ganka babu a gari sai ka zama abin tallo, sai a dunga maka da wasu da to sai an tabbata kai mutum. Duk irin wayannan labaru da ake fadawa su ne suke kawo wayannan fitinu-fitinu. Kuma mutane sukan yi amfani da addini da kabilanci su samu biyan bukatarsu. Irin wayannan mutane ina masu fata Allah ya sa su gane wannan ba shi ne ya fi alheri ba. Ai in kana neman shugabanci ba musulmi ko kirista ne kake za ka yi ma shugabanci ba. Dukka jama'a kake so ka yi shugabanci da musulmi da kirista da wanda bai sallah da wanda ma bai yin addini dukka na so ka yi shugabancin su. Kabili za ka ina fata su masu neman shugabanci za su yi makansu kiyamu lalli yi tunanin cewa kowa na su kabili da samu zaman lafiya.
To ka yi magana wadda ta shafi ainihin 'yan gudun hijira, wanda ake kiyasta cewar akwai 'yan gudun hijira sama da miliyan 6 a cikin Najeriya. Wani irin kira kake da shi ga mahukunta don su kawo ƙarshen waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira da ake da su a Najeriya?
To kodai nawa ne ya dai kamata na farko mu tabbata na farko an samu zaman lafiya wa'annan 'yan ta'adda da ke kawo mutane su gudu su barma inda suke sulfurman 'yan hijira mun kakkaɓe su. Mu kuma tabbata mun kakkaɓe su garuruwan da mutanen nan suka taso da tabbata akwai rundunan tsaro masu tsaronsu don a ba su zaman lafiya. To amma haka ba zai yi ba kamar yadda na ce sabili da kikiyar mutanen nan. Bayan da kowane ƙauye kowane gari a ce dole sai an kawo soja ko 'yan sanda wanda za su iya kawo zaman lafiya a halin yanzu nan da muke ciki, dole sai mun kara masu mutane kuma an ba su training.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaran aikinsa na Isra'ila Benny Gantz a lokacin wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a kasar da ke gabas ta tsakiya. Austin ya faɗa wa manema labarai cewa mun tattauna akan batutuwan tsaro da yawa da suka hada da shirin Isra'ila na samar da tsaro na lokaci mai tsawo da kalubalen tsaron yankin da kuma goyon bayan Amurka akan kokarin daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashen da galibinsu na musulmai ne. Austin ya kara nana ta kudurin Amurka na kulla kawance mai karfi da Isra'ila, kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa na zuwa ne jim kadan bayan ranar Holocaust Remembrance Day, wato ranar da ake tunawa da Yahuda miliyan 6 da suka rasa rayukansu a kisan kare dangin da aka yi musu. Masu sharhi sun ce damuwar inda ya kan mai da sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai sa ƙasar ta ƙara kusantar China, kuma fargaban yiwuwar samun rashin zaman lafiya a ƙasar da ta haɗa iyaka da Myanmar ya sanya New Delhi neman saka baki don warware rikicin. Amurka da sauran ƙasashen yammaci na sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Myanmar don matsawa sojojin lamba waɗanda suka kaddamar da farmaki akan masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hanɓarar da shugaba Aung San Suu Kyi. Masu sukan lamiri sun jefa ayar tambayar me yasa India, ƙasar demokradiyya mafi girma a duniya, bata caccaki mulkin sojan ba sosai, amma masu sharhi na cewa New Delhi ta yi imanin cewa ba lallai sanya takunkumin kan Myanmar ya warware rikicin ba.
Masauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dubdumin su. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Duk a cikin batun na tsaro, alamu na nuni da cewar masu taimakawa harkar tsaro na sa kai da ake kira 'yan bindiga ko 'yan sa kai na da babbar gudunmawa da za su iya bayarwa, muddin hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a za su ba su goyon baya da ya dace. Idan aka yi la'akari da yadda 'yan banga suka yi musayar wuta da 'yan bindiga masu yin garkuwa da mutane tare da kubutar da wasu da aka yi garkuwa da su jiya a Sokoto. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a game da wannan rahoton.
Duk da yake mahukunta sun daɗe suna ɗaukar matakai na samar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a, amma har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba, domin har yanzu 'yan bindiga na cin karensu babu bambaka a arewacin Najeriya. A wannan mako ma 'yan bindiga sun afkawa garin Gwarayo da ke jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, inda suka yi awon gaba da wani mutum da matar magajinsa. Sai dai rana ta ɓatarwa 'yan bindigar, domin 'yan banga sun yi arangama da su kuma sun ceto waɗanda suka kama. Daya daga cikin waɗanda aka ceto daga hannun ɓarayin ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Bayan sun hita da mu suka kama da mu misalin ƙarfe kusan 4 dare, sannan suka tafi da ni can da basu. Bayan muna nan zaman cikin wani rami sai suka ce min to sun ji an ce ma'aikata za su so amshin da ƙarfi ko ya sa kai ko mobile. Wallahi idan mutane ne sun fito sai sun kashe ni. Na taso na shiga cikin wata wani kohu haka na rami din da ita muna zaune, sai guda ya ce kai wallahi ga mobile nan tai. Yana ce haka nan kawai sai guda har ba min bindiga. Sai sun haza sun kashe ni. Ita wannan matar da aka kusa garin sai ta so mi. Sai suka hau duci suka kama halbe-halbe da su da 'yan sa kai. Su 'yan sa kai su suka tsaya sun kai jidali da su fa sun kai ƙarfin su da kansu sun kashe ka da gudu. Kenan nan an ka shiga cikin an kai ta kiran suna an ka ta kiran suna sannan ta ko rami na zuru hannuna an ka ce sai ni heto da ni heto an ka ce na Hajiya an ce ga sanan sannan Hajiya ta gashi ba ta iya taya sannan ta ko ta heto suka zo suka ɗauko mu da bisa wani duci aka zo mu bisa babura aka yo gari da mu.
Abubakar Labban Gwarayo yana cikin 'yan bangar da suka yi ba ta kashi da ɓarayin har suka ceto waɗannan mutanen.
Allah ya tolalle mun yi ba daɗi da su ƙwarar gaske sun kama halbinmu da wuta mun ku muna halbinsu da wuta. Da sun haga dai alamar dai ba rawa ba tumami sun haga dai ba nasara gare su kawai sai gudu sun haka mai. Sannan na muka kira wanga shi namu ɗan wannan muka kira shi sannan ya fito.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto a kan wannan batun, sai dai kakakinta ASP Sanusi Abubakar ko da na kira shi yana riƙe. A can baya ma 'yan banga a yankin Raɓa sun fatattaki ɓarayi inda har suka kashe mutane 6. Sai dai 'yan bangar suna neman haɗin kai daga hukumomi da kuma jama'a domin ƙara inganta aikinsu.
Muna kira ga hukuma domin bin diddigin waɗanda abubuwa su haɗa kai da mu domin mu gwada musu warare waɗanda suke inda bandit tanga suke kuma mu muna tahaya a tare da mu duk abin da za a yi ba za a yi tare da mu.
Akan haka ne masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Tukur Muhammad Baba ke ganin lokaci yayi da ya kamata a haɗa hannu da duk mai iya bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro.
Yanzu inda muke a ƙasar nan komai duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya kare mu ba. Sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane ya zama abin da kaman Bature ke cewa first line of defense. Shi ne za ka ga cewa da yawa daga cikin su 'yan ta'addan nan za su ce kafin a yi sulhu sai an hana 'yan banga suna tsoronsu kamar yadda nuna 'yan banga sun fi su sani yanayin ƙasa da na yanayin jama'a da sauransu.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin cewa duk da yake wasu lokuta ana kokawa akan yadda 'yan banga ke wuce wuri ga aikinsu amma idan hukuma ta yi musu tsari to za su iya aiki yadda ya kamata su kuma taimakawa tsaro fiye da yadda ake tsammani. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za a ji cewar sabon shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya bullo da wasu sabbin matakai da nufin tilastawa ministocin gwamnatinsa su himmatu da ayyukan da aka ɗaura musu, wanda a gefe ɗaya kuwa ya soke ayyukan wasu mutane waɗanda ake baiwa hadiman ministoci a can baya. Sakamakon lura da yadda irin waɗannan ofisoshi ke zama ƙarin lalura ga baitul malin ƙasar. Ga Sulai Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani.
A taron majalisar ministoci na farko da ya gudana a washegarin fitar da sunayen mambobin sabon gwamnati ne, shugaban ƙasa ya sanar da su sabon tsarin da yake shirin shimfiɗawa wajen tafiyar da al'amuran mulkin ƙasa. Saboda haka daga yanzu ya zama dole kowane minista ya gabatar da rahoton ayyukan da ya gudanar a tsawon watan da ya shuɗe, matakin da tsayyabu lawan sallauna CCDR ya yaba da shi saboda cewarsa tsari ne da ka iya zaburar da jami'an gwamnati akan aiki.
Shi gwamnati ake yin shi don saboda a warkar da matsaloli wanda al'umma take da. Ya kamata 'yan gwamnati su san da zamansu zaman al'umma ne. To wannan kalamin ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ce ma ministocin shi, ku tsaya ministoci na al'umma, ba ministoci ba an yi ku don ku je ku shiga cikin gidajen ku ko ku shiga mota mai kyau ku zamana. Ya kamata duk abin da ke mutane ke hibi kan hanya ne, cikin daji ne, cikin gari ne, ya zamanto kunnuwan ku buɗe suke kuma kun yi la'akari da wannan domin kun magance abin.
Wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin jagorancin al'amuran zartarwa a wannan ƙasa, Muhammad Bazoum ya soke mukamman daraktocin da ke matsayin hadiman ministoci wato director da cabinet da nufin takaita larurorin da ƙasa ke fama da su. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin rowa da dambashi son Allah wani yake kallon matakin a matsayin wani ci gaba cewa ya yi zartar da shi abu ne da ya danganta da jajircewar shugaban ƙasa.
Banciya ba zai iya ba, amma na san da sai ya jaye hannu riga shi tunda mun san wanda haraka ministoci shike ga zuwa a ƙasar ga tunda tun wurin na da su in ya zamanto bisa haraka ta tsorai an kai dan kana dan siyasa dan ka kama min ba dan ka iya aikin ba an ka azaka to kaga irin wannan abin sai mu ce to tunda mutane sun saba da banza in kai minista na to kai ka kai kololo inda za ka yin abin da ka so ba bisa doka ba ma mugun sabo ne wanda an ka sa cikin aƙidodi na mutanen mu cewa ƴan siyasa kenan in ya zo ce zai kare shi to sai yayi gaskiya.
A ra'ayin sakataren kungiyar CAD Kabiru Isa, su ma ƴan rajin kare demokradiyya na da rawar takawa wajen shimfiɗa wannan tsari da ke zama wata hanyar murƙushe miyagun ɗabi'un da aka yi fama da su a zamanin baya.
Nijar ta duka 'yan ƙasa ce gaba ɗaya, a duk lokacin da an ka ɗauki wani abu wanda zai sa ƙasa ta ci gaba to lokacin nan duka ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya kamata shi ba da goyon baya. Wanda ke kawo neman yin zagon ƙasa kowane ne za a hidda shi daga cikin sistem kowane ne tunda shi bai aminta abun ba. Tunda dama daga cikin tahiya akwai amana wadda an gaba mutum, akwai yarda wadda ke sa a baka alƙawari ka tabbatar da shi haka nan. Za mu fito mu sa ƙaho wando guda da duk wanda ke son shahana Nijar ta ci gaba.
Karkasa manyan mukamman gwamnati a tsakanin jam'iyyun ƙawancen da suka lashe zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da talakawan Nijar suka jima suna kokawa da ita ganin yadda abin ke zama tamkar wata hanyar kashe muraba a tsakanin 'yan siyasa wanda kuma a ƙarshe ke zama babbar diya a wuyan gwamnati. Dalili kenan ake alakanta sabbin matakan na shugaba Muhammad Bazoum da ƙudurorin da ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
To ubangiji Allah ya samu dace baki ɗaya. Masu sauraro, kada dai ku manta kuna tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka.